Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro barkaku da warhaka, Sule Mumuni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman da ke zuwa muku daga nan birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da annobar cutar corona da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa al'ummar musulmin duniya na ci gaba da shagulgullan sallar maulidi wacce yake daidai da zagayowar ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Najeriya, majalisar dokokin kasar da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Zamfara sun fara ɗaukar matakan gaggawa domin murkushe matsalar tsaron da ta addabi wannan yanki. A jamhuriyar Nijar, wata takaddama ta kunno kai a makarantar ƙasa da ƙasa da ke horar da matasa sana'o'in hannu a Damagaram. Kamar kowace ranar Alhamis, ta fada shirin da kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kalkare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma a halin yanzu, a saurari labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa kuri'un da yake samu a jihohin da ake kira filin daga sun haura manyan bincike na jin ra'ayi da ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden na kasa shi. Adadin kuri'un jin ra'ayin suna da kyau, amma baka ganin adadin kuri'un na ainihi, inji Trump a lokacin da yake jawabi a otel ɗinsa a Las Vegas kafin ya tashi zuwa Arizona domin gudanar da tarukan kamfen guda biyu. Kuri'un jin ra'ayi na ƙasa suna nuni da Joe Biden na gaba da Trump da kashi 7-8 a cikin 100, amma adadin na raguwa zuwa rabin ratar a jihohin da ake kwatanta su da filin daga, waɗanda ake ganin za su samar da kuri'un wakilai masu zaben shugaban ƙasa. Binciken da ya nuna Trump yana bayan Biden, Trump ya musanta cewa waɗannan kuri'u ne na danne gaskiya kuma tamkar gudunmuwa ce ga yaƙin neman zaɓen Democrat. A hali da ake ciki kuma, yayin da ake ci gaba da yakin neman zaɓen shugaban ƙasa a Amurka, shugaba Donald Trump ya bankaɗo wasu sakonni email da ba a tantance ba da ake zargi na ɗan Joe Biden ɗan takarar Democrat ne da zimmar bada mamaki a watan Oktoba, lamarin da ka iya sauya batun takarar baki ɗaya. Lauyan Trump Rudy Giuliani shi ne bankaɗo sakonnin da ba a tantance ba da ake ganin an ɗauko su ne daga kwamfutan tafi da gidanka na ɗan Joe Biden da ake kira Hunter Biden, mamban hukumar daraktocin kamfanin makamashi na Burisma, mallakar wani ɗan kasuwan Ukraine a lokacin da mahaifinsa ke mataimakin shugaban ƙasa Obama kana yake kula da dangantakar Amurka da Ukraine. Wani sakon da ake zargi ɗaya daga cikin email ɗin shekarar 2014 ne daga Vadim Pozaski, mai bada shawara ga kamfanin na Burisma. Pozaski ya gode wa Hunter Biden da ya shirya ganawa da mataimakin shugaban ƙasa. Abokan adawan Biden suna ganin wannan a matsayin ƙwaƙwarar hujjar cewa iyalan Biden sun samu amfanin makudan kuɗi daga Burisma da aka bashi dama da kuma kulawar da ya dace daga mataimakin shugaban ƙasa. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya musanta aikata rashawa, yana mai cewa babu wata ganawa tsakanin shi da Pozaski, kana yana kiran sa ido da kwamitin yakin neman zaɓen Trump ya yi a kan harkar kasuwancin ɗansa da yunkurin dagula al'amura. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kwantar da shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tebboune a asibitin soji na Naja bayan da aka tabbatar da ya kamu da COVID-19. Kwantar da shugaban asibiti na zuwa ne kwanaki kalilan kafin zaɓen raba gardama a ranar 1 ga watan Nuwamba a kan sabon kundin tsarin mulkin ƙasar da zai baiwa shugaban ƙasa ƙarin iko. Rashin lafiyar Tebboune ya zo ne a bahagun lokaci ga ƙasar, yayin da mutanen Algeria ke shirin kada ƙuri'ar raba gardama a ranar Lahadi da aka ce zai ƙara wa shugaban ƙasa iko, kana taƙaita wa'adin shugaban ƙasa zuwa wa'adin shekaru 5-2. Prime Minister Abdul Aziz Jirad da ya sanar da batun kwantar da shugaban asibitin domin samun kulawa ta musamman yana gudanar da gangami a fadin kasar a cikin wannan lokaci. Yana kira ga 'yan Algeria su tabbatar da kundin tsarin mulkin kasar a zaben raba gardama a ranar 1 ga watan Nuwamba. Ya ce kundin tsarin mulkin na shekarar 2020 da za a kada kuri'a a kai ba an gurgunta mulkin shugaba Tebboune ba ne, amma an gurgunta ayyukan cin hanci da rashawa ne na wasu shugabanni da suka aikata rashawa a baya. babu wani sabon tallafin corona da gwamnati ke bayarwa Amurka kafin zaben shugaban kasa da ɗan majalisa a ranar Talata a sabon mako mai zuwa. Duk da tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi, rashin jituwa tsakanin fadar White House da 'yan majalisar Republican da na Democrats an gaza cimma matsaya na bada karin kuɗi ga iyalan Amurkawa da kasuwanni da waɗanda suka rasa ayyuka duk da sababbin kamuwa da cutar da ake samu wanda ya haura 60,000 zuwa 70,000 a wuni guda. Sama da ma'aikatan Amurka miliyan 8 ne suka rasa ayyukansu, kana taimakon gwamnati na dala 600 a duk mako ga marasa aikin domin tallafa musu ya zo ƙarshe a cikin watan Yuli. Miliyoyin ayyuka ne aka yi asararsu a cikin annobar. Manyan kamfanoni da ke bada aiki kuma suna ci gaba da rage ma'aikata saboda rashin sanin tabbas game da farfadowar tattalin arzikin kasar. Zaben da yake ƙara gabatowa ya sa batun taimakon coronavirus na cikin wani yanayi na rashin tabbas. A ƙarshe, shugabannin Musulmi da Krista a Sudan sun amince da yin aiki tare wurin kira ga walwalar addini a cikin ƙasar yanzu da aka hambara da gwamnatin Umar al-Bashir mai aƙidar Musulunci. Kano sun sanya hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya kwanan nan da ta hada da kalmar da ke cewa addini 'yancin ɗan adam ne.
Madalla yanzu sai fagen rahotanni. Yau Alhamis 29 ga watan Oktoba da ke daidai da 12 ga watan Rabiul Awwal, al'ummar Musulmi a ƙasashe daban-daban na ci gaba da shagulgulan karrama ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan shafe daren jiya suna addu'o'i a masallatai. Albarkacin zagayewar wannan rana, mun tantauna da limamin masallacin Majalisar Dokokin Ƙasa da ke birnin Yamai, Malam Haja Alalo Kusa a ƙungiyar addinin Islama ta Alisan, wanne ya fara da cewa:
Na farko dai, Allah tabaraka wa ta'ala ya riƙe Annabi Ibrahim khalilinsa, ya riƙe Annabi Musa ya yi magana da shi, ya ba Sulaiman mulki mai girma, sannan kuma ya daga Annabi Idris matsayi mai girma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi Isra'ila mai iraji da yashe wurin Ubangiji, sai ce masa to shi wani matsayi gare saboda wa'anga ga duk irin mukamin da ka ba su. Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya gaya masa, ya ce masa ka ce na riƙe Annabi Ibrahima khalili, sai ce fa anta habibi, kai ai masoyi na ne, ni wuri na masoyi ya fi khalili. Ya ce ka ce na riƙi Annabi Musa na yi magana da shi bayan ɗaki, to ai kai na yi magana da kai wuri na inda nike nan ka zo, in banda kai babu wanda ya je na. Sannan ka ce na riƙi Annabi Isa ruhi na, so kai ai na kusanta ka da ni, saboda ba a cewa la ilaha illallah sai an ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sannan in karba ka zo wurin da yake babu halittar da ta taba shiga a wurin kahin kai, haka kuma habbayanka babu halittar da ta shiga a wurin.
Waɗannan bayanai da ka zayyano, malam, kana ganin sun kai inda za a iya cewa idan daren da ke daidai da daren da aka haife shi ya zagayo a yi ta hidimomi, saboda wasu na ganin waɗannan bukukuwa tamkar bid'a ne.
Bid'a duk abin da aka yi bayan zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama, ko kuma abin da manzo sallallahu alaihi wasallama bai yi ba, bid'a ne. To in ka aka dauko zancen bid'a, duk abin da muke yi a yanzu kashi 18 duk bid'a ne. Laraba suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba, ba shine hujja ba, manzo Allah ya hana shine hujja.
Idan irin wannan lokaci ya zagayo addinance, menene abin da ya kamata musulmi su yi?
Kullun yawaita, kara yawaita yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa za a yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Saboda Allah shi da kansa yace innallaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, lalle inna litta'kid, lalle Allah yana yin salati da shi da mala'ikunsa suna yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga bai ce musulmi ba, sai ce muminai. Kaga duk kowa ya shiga cikin musulmi, ko to a cikin musulmi ma sai aka zabo aka ce muminai, duk wanda yayi imani da manzon Allah ya ci gaba da yi masa salati, yayi masa salati, salatin nan duk ta yadda kai shi, salatin nan duk ta kaifi yadda kai shi kuma yayi. Wani mawaki yana cewa wuluka ta kasirun iza ma madahtahu, duk irin zufafawa da kai cikin yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashire kai, saboda Allah da manzon sa suna nan suna yi, in kai baka yi ba kai asara.
Wadanne irin kyawawan halaye ne za a iya cewa kai a matsayinka na malami za ka yi tuna a kai, ko kuma waɗanda kake gani ya kamata a ce a yau jama'a suna koyi da su?
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro a garin Madina, Amin ake kiransa, amintacce saboda tun yana yaro bai taba shiga ababen da ba su daidai ba har ya bar duniya kuma haka yake sallallahu alaihi wasallam to da haka kenan mu yi koyi mu nemi halaye na manzo sallallahu alaihi wasallam mu yi koyi da su don duniya ta zama lafiya
Malam Haja Alalo na kungiyar addinin Islama ta Alisan dake birnin Yamai kenan Majalisar Dokokin Najeriya da gwamnatin jihar Zamfara sun fara daukan matakan gaggawa domin shawo kan matsalar tsaron da ta ta'azzara a yan kwanakin nan a jihar ta Zamfara dan majalisa mai wakiltar Bungudu da Moru ta jihar Zamfara Shehu Ahmed Salkin Fulani ne ya bayyana hakan a wata hirar musamman da suka yi da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Madina Dauda
wannan damuwa Madina ba yau ta faru ba ta dade tana faruwa kuma bisa ga tsare-tsaren da muke dauka muna ganin cewa har an samu sauki bisa ga da musamman ma zan ce daga bangaren inda na fito bangaren Zamfara shi mai girma gwamnatin jiha ta Zamfara ya zanna ya tsara yadda za a samu maslaha da daidaituwa tsakanin al'umma da yadda za a iya bayyana waɗannan abubuwa da ke faruwa don a dauki mataki a kansu domin idan ba a jituwa tsakanin gwamnati da al'umma ko kuma al'umma da shugabanninsu to lalle-lalle ba za a samu labarun da ake so a samu har a dauki mataki domin haka dukkan wanda a cikin yanki da ya samu kanshi to doka wannan jiha ta hau kansa to mu yanzu mun dauki matakan cewa lalle-lalle wanda ya yarda da sulhun da muka yi ya zanna lafiya ya bar laifin da ya yi ya kuma koma ga tu'ammali na wanda doka ta yarda da shi kuma mu kare mashi mutuncinsa
akwai wani kwamiti da kuka kafa a jihar ku ta Zamfara to wannan rahoto da kwamitin ta bayar akwai korafe-korafen cewa ba ku aiwatar da shawarwarin da suka bayar ba mai yiwuwa shi yasa ake ci gaba da samun matsaloli na tsaro me zaka ce a game da haka
to koyaushe aka yi kwamiti ba da report akan zanna a duba a kai aiwatar da hukunci ai ba a ce za a aiwatar ba kuma za a aiwatar ba yana gaban majalisar zartarwa ta jiha don insha Allah kuma ya ka gama duba za a san me za a ce akan shi kuma ƙarin bayani mutanen da suka samu kansu a cikin wannan jiha to su dauka jiha kacokanta su ce ba wanda zai maka kishin kasar ka sai kai kawa kanka kishin kasar ka ba don kana wata jam'iyya ba ko kana wani wata dariqa ko kana kan bisa ga wata mazhaba ka dora bayyana labarun da ba su kamata ba mun ba jin dadin mu bane a ce an dauki mutum kwara daya ko wani mutum kwara daya rasa rayuwarsa dai yake da dullafi ne don haka amma mutane su kauce mai yada labaru waɗanda ba bisa gaskiya ba kamar yadda wasu ka ambatawa an dauki mutane 50 an dauki mutane kaza an dauki mutane kaza a tsoratawa ne yanzu ne mutanen mu sun cimma kayan gonansu kuma yanzu ne za su iya kayan gonan su umfana da shi kuma duk abin da suka tana da a baya sun sashi a wajen noman nan ka ba su tsoro ka hirgitar da su ka hana su su je su yi wannan aiki ina ne za su sa kansu ba sa ga abin da suka sa ba sa ga abin da suke nema kuma ai akwai tausayi don haka duk lokacin da waɗannan abubuwa suka kunno kai mun ga munin wannan abu kuma muna aiki a kan shi kuma gwamnan mu Dr. Bello Mutawalle muna magana akai jiya dinnan na kira kwamishinan tsaro ya same ni na yi magana da shi mai girma gwamna a kan lalle-lalle a ƙara zafafa a ƙara ƙarfafa a tabbatar da tsaron nan da ake nema ya inganta kuma muna a kai kuma za mu inganta shi kuma in Allah ya yarda za mu ɗauki matakai duka lungunanmu inda waɗannan abubuwa ke faruwa mu ga cewa mun magance wannan abu kuma mutanen da suke tsakani na sasan da muna magana a kansu domin su tabbatar da cewa sun ba da gudunmuwar da sun kace za su ba don wannan abu ya dakata baki daya domin mutanen mu su ci gaba da abubuwan da suka sa gabansu na ibe kayan nomansu kuma ba ibe kayan noman ba ma rayuwarsu ta yau da kullum yanzu misali akwai garuruwa da dama a karamar hukuma ta kuma waddi ta maza bata inda na aka haife ni inda na san akwai damuwa kamar Caɗi Kalgo mai ɗorayi Tangaram Kano Haki babbar gara Tasa Jesa yan kaina duka akwai damuwa mai yawa amma insha Allah kuma mun ɗauki matakin da za mu ƙara jami'an tsaro kuma za su tashi aiki baji ba gani su domin ganin cewa an kai ƙarshen wannan damuwa Madina
Dan majalisar dokokin Najeriya mai wakiltar Bungudu da Murin jihar Zamfara Shehu Ahmed Sarkin Fulani kenan a tantaunawar su da Madina Dauda a Abuja. A jamhuriyar Nijar wata takaddama ta kullo kai a tsakanin malamai da daraktan makarantar kasa da kasa LPA ana wato tsohuwar CFPA mai horar da matasa sana'o'in dogaro da kai a Damagaram. Sakamakon lura da abinda malaman suka kira sama da fadi da kudaden gudanarwar makarantar. Kwada yake tuni daraktan yayi watsi da wannan zargi kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abali.
Kungiyar ta UNICEF na malaman makarantu na koyon aikin hannu LPA na tsohuwar CFPA sun buga kai da ƙasa ne inda suka ce sai an sauke shugaban makarantar. Idrisa Abdu shine magatakarda mai bada labarai a kungiyar.
Yashin aiki da muke nan muka aje na awa 144 kwana 6 kenan. Babu makaranta mun rihe lokololinmu har sai kudirinmu da muka aza an biya mu bukata. Wani jagora ne a makarantar LPA na muke so sai an cige shi dangance da laihika da muka resume guda tara muka aje ya kasa kare kanshi a koda lahi guda ne da yin shagoranci ba bai da ratta kowa bai mutunta kowa yana kuntata mu abukan mu yana almandahana a cikin wannan makaranta.
Daga nashi waje babban daraktan na makarantar ta LPA na Isa Muhammad Sani ya mai da martani inda yace kazafi ne malaman suka yi masa.
Sun ce ni ban san jihar Damagaram tunda Allah kani anan LPA na shekara ta fara da muka examine mun samu sakamako mai kyau kakumantawa a yau da shekara biyar baya a nan da Damagaram mu ne baya to yanzu Allah ya sa abu ya canza to wannan ne yasa wa ansu basa su to dan menene ni zan bani lakwal talalaci har sun tambaya wai da ni sai na marabus sannan su koma aiki ba wani abu ne za a ji ana wani cece kuce ba wani saboda wannan bane za a tsumbala jihar Damagaram a cikin wannan yajin aiki babu hujja ba su da hujja.
Kungiyar ta UNICEF ta ce sai dai fa a kashe tsohuwa akan daddawarta lalle ne a sauki wannan jagora na makarantar ta
ya zama cilas mu tankwasa shi saboda hakkin mu ne muke karewa a wajen kare hakki babu gudu babu ja da baya shine kudarin da kungiyar mu take ta yi saman kai.
Na nemi jin ta bakin hukumomi sai dai hakana bai cimma ruwa ba dukkan wayoyin da na buga ban samu amsa ba. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger.
A gaishe ki Tamar. To kada shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Shirin na wannan mako zai dora ne daga inda muka tsaya a makon da ya shige inda Nimatu Abdullahi Yamboni ta Alpha Radio Kumasi ta tantauna da wasu daga cikin makafin da suka samu tukuici a gasar harda da tilawar karatun Alkur'ani mai tsarki da wata gidauniyar bunkasa ilimi ta shirya a kasar Ghana. Ko baya ga tasirin ilimin na kasassu a rayuwa, shirin na yau na tunatar da jama'a mahimmancin kula da lafiyar idanu.
Shugaban matafi na kasar Ghana baki daya ya nuna mana yadda ya rasa idanunsa da kuma ci gaban da ya samu yayin da ya ci gaba da karatunsa.
Akwai sunana Mustapha Ibrahim, ni coordinator makafai a kasar Ghana. Fadin Ghana duka muke taimaka ma yaran makafai na wajen ilimi su na zuwa school su da makarantansu dai ba su lamarin da zai bari rayuwarsu yayi kyau a cikin society. Shi sa masayina a masayi coordinator ke nuna muke taimaka ma bayan Allah. To
ya akai kasance kanka cikin wanga hali da makanci.
Ni da kai na jarabta nan ga yazo mini ya 2006 lokaci na kare secondary school ina pursue technical course daga crack wani school na ikirse ATT sai na yi auto mechanic. To through that na develop eye problem kaman da adi fadi glaucoma na ina damuwa kasan Ghana sosai wajen na develop ta wajen shi na bar zuwa school na zama gida for about 5 years. To shi na samu wani dan wani ake kiran shi Muhammad Usman shi ma makafin to ya je school yanzu shi ma yana goda mu to shi encourage na kaman Mustafa ko da ma baka gani kai ka je su wata rana kai maka zama wani abu cikin zangonnan mu da Kogo Skin Society shi na je Okrofon School for the Blind na je na koya braille zanuwa makafai banda shi na je Vocational Department na koya cosmetology banda shi na je na koya ICT daga Society for the Blind na samu scholarship na je Lincoln University daga South Africa ne da na yi cosmetology diploma kusa yanzu currently ina aiki da Department of Social Welfare daga birnin Kukuri yake na sha Allah
masha Allah to rayuwanka yanzu wa ya kake yi zaman takewanka da iyayenka ko kuma ɗan uwanka kasancewa baka gani ya kake yi kake ko da rayuwanka ga irin abubuwa da ka koyi ga shi ko kun zo kun yi gasa na karatun Al-Qur'ani duka ya haka ka koyi wannan abu
na gode kware da tambaye ni da kaina ne da zuwa kiran ki ne ba iyaye na don ina karami iyaye na duka kuma amma isha ma an nan yanzu haka ne ina da mata ina da yara kuma lamari na tafiya mini daidai insha Allah hisabin da nake tafiya da cikin rayuwa na ke da
masha Allah to wani kira za ka yi mai yawayenka waɗanda ba sa gani kaga mafi yawa da ba su gani barace barace da zuwa wulare da bai dace ba
eh abin da dangiya ma jama'a kamar da aka faɗi disabilities dot disability ba shi ne ko da ma ka zo cikin condition irin ka bai gani ko ba ka gani sai ka ce ka lost ko kai kokari ka kira mu kamar da kullum muke faɗi mu dai ka kira mu mu zo mu taimaka ka ma mu kai ka school ko once ne baka biya wannan suke zuwa university yanzu haka da suke university of Cape Coast Winneba da other place ba su biyan school fees an ba su 4 years scholarship through zakat da saraka fara sai sa baka da excuse kace baka zuwa school sai sa muna roƙon ku kamar da na ga muku yanzu haka ina aiki da department of social welfare ina yi babban loan ina da personal driver na da ke zuwa round ba don zuwa school na ba da ko mota manyan su sai sa ai kokari ai kana da diya ko ko kani da Allah ya jarabce shi da makauci kaka sa shi cikin daki ka sa cikin daki ba ka taimaka ka kira mu zo mu nemi admission ba shi ita mu je su
ke sa masha Allah na ji kai batun mota kana tura mota
a ba ni da kai na da personal driver na da ke tuka ne ke zuwa insha Allah
to masu sauraro nan shirin na kasa ke kammala a wannan mako sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi da ni da dukkan abokan aiki na muryar Amurka muke ce da ku sai an jima. Madalla wannan ya kamo lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridun na yau kuma daya a cikin kanan labaranta ne an dace kan gabatar da shirin kidayan al'umma da gidaje sabuwar shekara. Jaridar ta ce an dace za a gabatar da shirin kidayan al'umma da gidaje na kasa tsakanin watan Afrilu da Mayu shekara ta 2020. Hukumar kididdiga ta kasa ce ta bayyana haka. Da farko dai an shirya za a gudanar da shirin ne a ranar 15 ga watan na Maris shekara ta 2020 to amma sau biyu ana dakatar da shi a dalilin billar cutar COVID-19. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito shugaban kansa na roƙo masu zabi kamar haka na ci jarrabawa na ina buƙatar ƙarin shekaru hudu. Jaridar ta ce shugaban Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi kiran ɗiyan Ghana su ƙara masa wani wa'adin na shekaru hudu kasancewar ya taɓuka ban a zo a gani tun da ya kama ragamar mulki a shekara 2017. Shugaban ya ce sakamako ya nuna cewar ya ci jarrabawarsa a wurin ɗiyan Ghana da sun ka ba shi damar ya shugabance su tsawon shekaru hudu. Shugaban ya faɗi kane yayin rangadin babban jiha Accra na tsawon kwana hudu a ranar Litini wadda ya somo daga mazabar wai jagbewa. dan ne ka babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wannan labarin na zakulu adadin wadanda sun kamu da cutar COVID-19 ya haura zuwa 487 da mutuwa 316 jaridar ta ce adadin wadanda sun kamu da cutar daga ranar Laraba 21 ga watan Oktoba ya tashi zuwa 487 daga 397 adadin mutuwa kuwa yayi sama shi kuma zuwa 316 labarin hali da ake ciki game da cutar yanar gizon ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana ya nuna cewar adadin masu cutar da aka yi rikoda ne 100 daga gwaji 35,036 babban jiha Accra ce ki kan gaba da masu cutar su 356 da na leka gana web wannan labarin ya dauki hankali na maganar bayyanar mai ceto dawowan John Mahamman na biyu ko jarrabawa ta biyu turjewa da matsayi na wakilin NDC yayin samar da matsaya na yan takara akan takaddan zaben da kadan da ya lalata shirin wadda hukumar zabe ta shirya sai dai bayan rashin nasarar shawo hankalin hukumar zabe akan rashin ka'idodi da kudurori akan matsaya na dan takaran akan takaddan zaben dattijin cikin hikima ya rikidi yana mai ikrarin matsayi na biyu da dan takaran NDC ya samu akan takaddan zaben ala mace da ke na vendawo wan shugabanta Nukaru na biyu da wannan muka iso karshen shirin jaridun na yau Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
gashe da Redwan lokaci yayi da za a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
ban taba kasancewa da kyakkyawan fata game da yuwan dangantaka nan gaba tsakanin India da Amurka ba a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Stephen Biegun a wani taron Amurka da India dangantakar Amurka da India ta shafi fannoni da dama ciki har da hadin kai ta fuskar tsaro da goyen bayan jami'an tsaro da hulɗar kasuwanci da saka jari da kawance ta fannin makamashi da kuma hadin gwiwa ta fannin kimiyya da fasaha mafi muhimmanci shine haɗin gwiwa tsakanin jami'o'in Amurka da India da kamfanoni don gudanar da gwajin rigakafin coronavirus. Mataimakin sakatare Biegun ya bayyana buƙatar sabunta kawancen tsaro a yankin Indo-Pacific. Amurka ba za ta ɗauki cewa tsarin kawance na bayan yakin duniya na biyu wanda aka tsara don magance kalubale da barazanar yakin cacar baka na iya kasancewa ba tare da sabuntawa ba a cewar mataimakin sakatare Biegun. Ya ci gaba da cewa don ci gaba da tsari na gaskiya dole ne dangantakar mu ta nuna halin da duniya ke ciki na yau da kuma gobe karkashin kawancen tsaron da ba a sabunta ba ƙasa kamar India za ta nemi samarwa kanta kariya in ji Biegun a wannan yanayin Amurka na neman hanyar da za ta baiwa India goyen bayan da za ta iya kare kanta da demokaradiyya da kuma ciyar da bukatun kanta gaba a duk fadin yankin Indo-Pacific Kasar Amurka da India tare da Japan da Australia turkin demokradiya ne hudu a yankin Indo-Pacific suna da ɗabi'u gami da bukatu daidai tare mun tsaya domin hangen gaba da zai tabbatar da cewa kasashen mu da dukkan kasashe daban-daban na yankin na iya bunƙasa a matsayinsu na kasashe masu cin gashin kansu a yankin Indo-Pacific a cewar mataimakin sakatare Biegun amma yayi gargadi cewa wannan hangen ba wai ya kai ƙarshe bane dangane da halayya da kasar China ke nunawa a yankin barazanar da China ke nunawa na buƙatar haɗin kai tare da India da sauran kasashe don haɓaka tsaron kasashen yankin Indo-Pacific a cewar mataimakin sakatare Biegun tun Amurka ta fara ƙara sayarwa da sojojin waje kayan aiki da musayar bayanan sirri da India amma akwai sauran abubuwa da za a yi ciki har da ƙarfafawa India ta samu damar kare kanta hanyar inganta hulɗa tsakanin sojojin biyu ta hanyar atisaye da musayar bayanai samar da tsarin tsaro da haɓaka ci gaba kasashenmu biyu sun nufi hanyar samun abubuwa Biegun ya ayyana ya ƙara da cewa ya rage gare mu mahanzarta saka himma wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
Turaka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulemu Muni Barma da na gabatar, ke ce da ku mu ni lafiya.